الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعمل أقار قدية الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكوا ميوان تسكين إيقوان سدي دسا يرى يموكما يدعو دموان لانا تجمع ودتكي باكو يغوطا رمضان دومينشي غبادا gabatar da tafsirin alqur'ani mai tsarki da muke a wannan wuri bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da bakwai ga watan uku miladiya 2025 a jiya idan yan uwa ba su manta ba wato mun kwana karshen aya ta 78 cikin wannan sura mai albarka wato suratul qasas Ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labarin wato Karuna inda wato yake tattaunawa da mutanansa mun ji yadda dama malamai suka ce dan Karuna yana da mutane iri biyu kuma ba dan Karuna ba duk wani mutumin da Ubangiji ya bashi ni'imawa zaka ga wato zaka ga yana tare da mutanen kirki yana kuma tare da mutanen wato banza mutanen kirkin nan sun bashi sun masa nasiha sun bashi shawara wato shawarwari wato har guda biyar da Ubangiji yake cewa lalle shi inna Karuna kana min qaumi Musa Karuna yana daga cikin mutanen annabi Musa fa baga alaihim sai yayi girman kai wato saboda yawan dukiya da Allah ya bashi Allah ya ce wa atina min al-kunuz ma inna fatihahu latunu bil usba makullan taskokin arzikin da aka bashi kadai yace wato sai jama'a da yawa sun taru suke dauka Allah yace jama'a ma uli quwwati ma abuta karfi wato sai Ubangiji ya ba mu labarin yayin da shi su mutanen nan na kirki da suke gindin wato shi Karuna suke masa nasiha suke bashi shawarwari wato cikin yadda ya kamata wato ya mu'amalci wannan ni'ima ta dukiya da Allah ya bashi saboda haka idan mutum yana da ni'ima ta dukiya ne wato ko ta mulki ne sai Allah madaukakin sarki sai ya bashi jama'a to ya tsamya lura su waye masu ba shawaran gaskiya wa'annan su ya kamata ya ja su a jiki su ya kamata ya ja a jiki ba mutumin da zai zo ya hada shi da mutane ko ya bashi mummuniyar shawara wato ya zama shi yake so ya naji ba a duk wanda zai bashi shawara mai kyau wanda zai taimake shi ya rayuwa mai arziki a gidan duniya ya mutu ya samu ubangijinsa lafiya to wannan shi ya kamata ya rike wato koda abin da yake gaya masa din bayya jin dadi domin shi kullun mutum idan Allah ba shi ni'ima to da abin da ya kamata a gaya masa da kuma abin da yake so ya ji to mutanen kirki sune suke gaya ma mutum abin da ya dace a gaya masa ba abin da yake so ya ji ba domin duk abin da yake so ya ji shine abin da zai masa dadi wato a goya masa baya akan abin da yake koda abin da yake din wato kurakure ne ko da abin da yake din ba daidai bane to amma kuma abin da ya kamata a ja hankalinsa a kai shine abin da wato zai taimake shi ya zama yayi rayuwa mai kyau shine suke ce masa Allah ya ce izqal lahu qawmu tuna yayin da mutanansa yan bani Isra'ila suke gaya masa la tafra ya kai dan Karun kada ka rika yin alfahari inna Allah la yuhibbul farihin ubangiji ba san mutane masu alfahari saboda Allah ya baka dukiya ga wannan nasiha ta farko kenan yace wato ubangiji ba ya san mutane masu alfahari wato yana kan yi musu azaba saboda haka kaga in kai alfahari zaka hadu da fushin Allah ta yadda karshen ka ba za ta yi kyau ba yace suka ce masa wa tafi ma ataka Allahu daral akhira wannan dukiyar da Allah ya baka kai amfani da ita wajen neman gidan lahira kai amfani da dukiyar nan wato wajen samun yadda a wajen Ubangiji ta hanyar yin sadaka da taimako da yin aikin addini shi ne zaka yi ka samu ladan lahira kar ka damu da abin da zaka yi wato mutane su rika fada a cikin gari kai abin da kai tsakaninka da Ubangiji ka san kai aikin da yake karbabbe wanda baka bukatan a fada in Allah ya tsinka yadda mutane a kai sun fada wannan ba wani abu amma dai kai baka yi dan a fada ba kai dan Allah dan Allah ya karba maka suka ce masa wannan kenan sannan walatan sa nasiba ka mai duniya nasiha ta uku lalle kuma kai aiki har yanzu wanda dukiyar ta ka za ta karu amma ta hanyar halal da Allah ya halatta maka ka nemi dukiya kai amfani da dukiyar ta ka wajen neman dukiyar ta karu amma ta hanyar wato da ya dace mara kenan wato suka ce masa wala tabgil wato ko wa ahsin kuma har yanzu ka kyautata wa mutane ka kyautata wajen mu'amalanka da mutane, ka kyautata wajen mu'amalanka da ƴan uwa da dangi, tunda Allah madaukakin sarki ya maka abin da za a saurare ka akai, ya maka abin da ƴan uwa za su zo kusa ci, to ka kyautata musu. Suka ce wa asin, ka kyautata kama asan lahu ilaika, kamar da kai ma Allah ya kyautata maka ya baka dukiya, inda Allah ya ga dama kai din ba zai baka ba sai ba wani, to amma Allah sai ya kyautata maka ya zabe ka ya baka dukiya. Idan Ubangiji ya zaɓi mutum ya bashi dukiya, ya bashi makullin aljanna, sai dai in ya kulle ya ki shiga. Yawwa, in ya kulle ya ki shiga wannan kuma nan kasa. Amma in Allah baka dukiya, to ka samu damar da za ka yi wa addini aiki sama da wanda wato bashi da dukiya. Suka ce wala tabgi alfasada fil ard, kar kuma ka rika yin barna a cikin kasa, kar ka yi amfani da dukiyarka wajen yada barna, wajen yada ayyuka na saban Allah, taimakawa sabawa Allah, kar ka yi amfani da dukiyarka wajen wannan. Saboda haka suka ce inna Allah la yuhibbul mufsidin, domin Allah madaukakin sarki ba san masu barna. To bayan wayannan nasihohi da suka yi masa guda biyar, to da yake wato fajirci ya riga a zuciyarsa, sai ce to za a zo ana gaya masa wannan maganganun. So wannan dukiyar fa kada mutane su yi tsammani wai wani ne ya bashi. Yace inna ma utituhu ala ilmin indi, shi ya samu dukiyar nan ne saboda cancantarsa ne ya samu wannan dukiyar. Wannan dukiya ya same ta saboda iliminsa na kasuwanci, iliminsa na juya kuɗi na maida taro sisi, shi ya sa wannan dukiyar ta taru. Saboda haka kaga kenan, wato idan su ‘yan bani Isra’ila suna ganin Allah ne ya bashi dukiyar nan ba tare da wahala ba, yanzu ya gaya mu cewa a shi ai ahalin a bashi dukiyar ne, ya cancanta ne a bai saboda wato wani ƙoƙari ko wani ilimi ko wata dabara da yake da shi, wato na tara kuɗi. Sai Allah ya ce to ku tambaye shi, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni, shin bashi da labari ne cewa Ubangiji ya halakar da jama'a da yawa kafin sa, waɗanda suka zo kafin sa, waɗannan jama'a man huwa ashaddu minhu quwwa, sun fi shi ƙarfi kowane iri ne, wa aktharu jam'an, sun fi shi dukiya. Duk da dukiyarsa Allah ya ce ƴan dakon makullan ma sai jama'a masu yawa masu ƙarfi, haka ma makullan zai dankare su. Sai Allah ya ce duk da haka al'umman da suka wuce a baya akwai waɗanda ɗan ƙaruna ko labarinsu bai yaji a kuɗi, Ubangiji ya ba su, amma sun yi buntu da butulci irin yadda ɗan ƙaruna ya kuma Allah ya halakar da su. Saboda haka Ubangiji sai ya ba mu labari, sai ya ce wala yus'alu an zunubihimul mujrimun, kuma da aka zo halakar da su ma ba zai ma an ba su dama wato a tambaye su ma laifinsu ba, kurin halakar da su aka yi. Yau ba amma ba su wata dama balle su kawo wani uzuri wanda kila ma za a saurara musu. Saboda haka Allah halakar da su yayi. Saboda haka wannan idan Allah ya ba mutum ni'ima, to ya sani jarraba shi Allah yayi, domin ya ga yaya zai da wannan dukiyar Allah dukiya ya baka. Idan Allah lafiya ya baka ma ni'ima ne, in ƴaƴa Allah ya baka ni'ima ne, in mulki Allah ya baka ni'ima ne, in ilimi Allah ya baka ni'ima ne, Allah zai ga yaya za ka yi. Allah ya ce wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna, za mu jarabe ku da alkhairi, za mu jarabe ku da sharri ma. In an dora ma talaucin ma jarrabawa ne, Allah ya ga za ka yi hakuri ne, ya za ka yi. Saboda kai talaucinka ne za ka je kai ta saban Allah ne, kai ta fadawa kan dukiyoyin mutane, kai ka je kai sata a matsayin kana ga dalili ne dan baka, ko kuma a za ka yi hakuri ka je ka nema ta hanyar halal. Jinya shi ma jarraba ne, kamar da lafiya ita ma jaraba ne. Allah ya baka kuɗi jaraba ne, talauci shi ma jaraba ne. Duk abin da Allah ya ba mutum indai a gidan duniyan nan ne, mai faranta rai ko mai ɓata rai, to duk wannan jaraba ne daga wajen Allah. Saboda Ubangiji ya jaraba bawa ya ga yaya zai yi. Saboda haka ɗan ƙaruna sai ya yi wannan magana. Sai Ubangiji ya ci gaba da ba mu labari kamar da malam zai karanta mana, wato fakaraja ala qaumihi. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
Ubangiji ya ce fakaraja ala qaumihi fi zinati, dan qaruna sai ya fito yayo hawa cikin ado ga mahayansa, hagun ɗinsa da damansa da waɗanda suke bayansa da jagabansa. Ya fito da ado cikin alfahari, wato don ya nuna wa duniya wato dukiyarsa. Ya tafo da mabiyansa wato masu yawa, rukubanan wannan suna kan abin hawa, wannan suna wato kasa, suna sanye da tufafi mai tsada na zinariya da alhariri akan dokuna da wato raƙuma, wato kan abin hawa iri-iri na alfurma. An yi wa abin hawan nan wato shi ma shiri wato na alfurma. To da yazo yana zagaye gari yana hawa, to sai ɗaya daga cikin jama'ar tasa ɓangare na biyun, tunda mun yi bayanin jama'ar sa na farko mutanen kirki suka ai nasiha suka yi masa, gashi kuma abin da ya amsa musu da nasiha da suka yi masa, to sai Allah ya ce qala allazina yuriduna hayatad dunya, wa'annan mutanen banzan wanda babu komai a gaban su sai wato neman jin dadin rayuwar duniya, suka ce ya laita lana misla ma utiya qarun, kai ina ma da za a ba mutum dukiya irin ta nan qarun, ina ma da mutum zai samu dukiya irin ta karuna. Mun gane ko ba wai suna nema mai tsarki na wajen Allah ba, a tarin dukiya kurin koma mai zai faru ya faru, ina ma da za a samu dukiya irin ta karuna. Wato Allah ya ce, sai suka ce innahu lazu hazin azim, lalle dan karuna wato mutum ne mai hamshakin kudi, Allah ya bashi kaso mai yawa, yana da nasibi. An ce shi cikin hidimar kasuwancin sa komai ya diba zai zama kudi, komai ya diba zai za a ce da shi zai zama kudi, saboda haka Allah ya buɗa masa. To shi kuma Ubangiji yana da istidraji, shine wato talala, Allah yana yi wa bayinsa talala. Shine mun dai san talala da ake yi wa bijimi ko ba kamar da baibayi bane talala, saboda talala za a bashi dama yana juyawa yana tafiya, illa iyakan ana so a tsaye da shi ne dai ba wahala za a rike shi. To wannan shine ake cewa istidraji, wannan su malaman suna cewa kamar yadda ake kiwon ragwallaya, za a share masa tilkin sa wataran a wanke shi, abinci sai zababbe za a saya masa, wato za a yi masa allure, za a sa shi a inuwa, za a bashi kulawar da ya dace, amma da zarar an sako a sallar idi kuma ba za a saurara masa ba. To wannan shine istidraji, Allah ya maka abu kamar zai barka ka daure, kamar zaka kai labari wa mutum ba zai kai labari ba. To yasa Allah sai ba wa dan karuna lafiya, ya bashi dukiya, ya bashi mabiya, wato masu yabansa suke cewa ina ma da mutum zai samu dukiya irin ta dan karu, ba tare da mutum yayi tunani cewa a dukiya da aka ba ma karuna dukiya ce wadda ke mai tsarki ko ba mai tsarki ba. To shine suke cewa wato ina ma da za a samu dukiya wato irin ta karuna, wato dukiya wadda take wato mai yawan gaske, domin mutum yana ganin kamar biyan bukatar duniya kurin a dukiya ne, nan tara maka dukiya kamar aliga an raba ka da bakin cikin duniya, wanda kuma ba haka yake ba. In an baka dukiyar ma sai an ba kwanciyar hankali, Allah zai iya tara maka dukiyar ya zama ga dukiyar amma baka isa kwana a gidanka ba, to menene dadin ta? Yawwa, wani mai karamin karfin in ba dan tsoron kare kare shiga gidansa ya cinye masa dumame ba, ko rufe gidan ma ba zai yi ba, haka zai kwanta abin sai waye gari lafiya kanau. To amma kai da dukiyar kuwa zaka debo yan sanda da bindigogi suna gadi, amma karshenta inda sha biyu na dare sai ka fice ka tafi wani guri ka je kwana, duk dai ka buye saboda me? Saboda duk wannan fitinar wannan dukiyar. Wani kuma ba zai yi bacci ba sai a masa allura ma, kullun sai ya sha magani yayi bacci, to kaga dukiyar ta zama ta fitina. To saboda haka in mutum zai roki Allah, ya roki Allah abu mafi alheri. In kaga kana ta neman Allah bai baka ba, kar ka fishi da Allah, mai yiwa tara maka abin fitina ne a gurinka, domin Allah haka yake yin al'umma, wani duk ran da yake da dukiya to kuma shikenan zai bude kofar sabon Allah, bai da lokacin sallar jami'i, bai da lokacin zuwa gaida mara lafiya, bai da lokacin zuwa sallar jana'iza, ya shiga hidima kenan, ya shagaltu da hidimar dukiya nan gaba ɗaya, hankalinsa zai fita, ko sallah zai yi a guguje zai yi ta babu nutsuwa. To kaga wannan mutumin bashi dukiya mai yawa halaka shi ne. Wani kuma in kana so kaga tashin hankali to ilalin ma bai ji ko kobo a jikinsa ba, in dai yana cikin talauci to sallar ma ba zai ta da nutsuwa ba, saboda haka zai fada da kowa ranan nan Allah ya masa laifi, saboda haka ba zai sallar nutsuwa ba, kullum a cikin kuka, kullum a cikin korafi, ya fada da iyalansa, ya fada da makwabta saboda talauci. To shi wannan zamansa lafiya Allah yana dan bashi. To haka Allah yake raba arzikinsa a duniya, duk wanda ka ga yadda Allah yake ka yi wa Allah godiya, haka Allah ya zaba maka, kar ka nemi ka wuce inda Allah ya yanka maka sai ka fada cikin halaka. To shine Ubangiji yake ba mu labari, mutanen da suke wato wato koken cewa ina ma da za a samu dukiya irin ta dan Karuna idan ma wato shi mutum ne wanda yake an bashi kaso mai yawa wato a gidan duniya na'am Allah ya ci kalal ladin
wa kana allazina utul ilma wa lakum sawabun lahi khairun liman amana wa 'amila salihan
na'am Allah ya ce wa qala allazina utul ilma amma wa'anda muka ba su ilimi ma'ana wadanda suke da ilimi na addini suke da fahimtar addini da suka ji wa'annan wawayen mutane suna cewa ina ma mutum ya samu dukiya irin ta dan Karuna kuri shi ma ya fantama irin yadda Karuna yake fantamawa sai suka ce musu wailakum kaitonku wannan kalma ce ta tsawatarwa wato Allah ya ce wa'anda suke da ilimi wato na abinda Allah ya tare da wa mu'mine a lahira shine aljanna suka ce musu wailakum thawabul lahi khairu ai alherin da yake wajen Allah shi yafi alkhairi kar ku tada hankalinku da kallon dukiyar dan Karuna dukiyar da ba a mata zakka dukiyar da an tara ta ne da haram kar wannan ta dauki hankalinku thawabul lahi khairu wato ladan da yake wajen Allah shi yafi alkhairi liman amana wa amila salihan ga wanda yake mai imani ga wanda yake kuma wato mai aiki mai kyau ku samu dukiya ta halal da Allah ya yarda da ita ta hanyar kasuwanci na halal wanda Allah ya yarda da shi wanda zai bayu zuwa gidan aljanna zuwa wato samun alherin lahira wanda zai bayu zuwa samun gidan aljanna dukiya da za a yi taimakon addini da ita a taimaki masu kananan karfi a fidda haƙƙin Allah a bawa wanda Allah ya ce a basu to wannan dukiyar ita tafi alkhairi ita ce dukiyar da ake yin aiki alheri da ita shine liman amana ga wanda ya yi imani wa amila salihan kuma ya aiki mai kyau mun gane ko ku nemi wannan ba ku nemi irin abin da Allah ya ba Karuna ba wanda ita iya amfanin ta duniya ne Allah ya ce wala yulqaha waccan aljannan nan Allah ya ce ba mai samun ta ko kuma thawabul lahi din ladan wajen ubangiji wanda sakamakon sa shine aljanna wato wala yulqaha ba mai samu illa allazina sabaru illa sabiruna ko wato sai waɗanda suke masu hakuri a bin Allah sai wanda suka yi hakuri a gun Allah a kan bin Allah suka jure kuma suka yi hakuri wato suka kauda kansu ga barin sabawa Allah to waɗannan su ne suke samun gidan aljanna shine suke musu wa'azi a wayannan mutanen cewa bai kamata ku riga hankoro ku kurin yaki dukiya ba a'a ku nemi dukiya amma mai albarka dukiya ta halal wanda kuma za a sarrafa ta hanyoyin da suke wato na halal na'am
فَكَسَبْنَا بِهِ وَبِغَيْرِهِ النَّارَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ
yana cikin wannan kilisar yana cikin wannan zagayawar wato Allah ya ce fa kasabna bihi sai muka kisfe shi muka yi masa girgizar ƙasa wa bidarihi da gidajen nasa shi ma aka kisfe su a malaman tarihi suka ce shi dan Karuna shi ya fi kowa ilimi cikin yan bani Isra'ila in ban da annabi Musa alaihi salam da annabi Harun kuma ya fi su ilimin karanta littafin at-taura sannan mutum ne kyakkyawan mutum ne kuma wanda yake mai dukiyar gaske wanda ba wanda ya fi shi dukiya a cikin yan bani Isra'ila mutum ne kuma mai kyakkyawan sauti wanda in yana magana yakan dauki hankalin mutane saboda haka sai girman kai wato sai ya wuce gona da iri wato sai ya zamanto ya bar yi wa annabi Musa da annabi Haruna biyayya ya kama dagawa ya ɗebi wata jama'a ya je kafa tafiyarsa tasa ta kansa annabi Musa wato ya zama yana neman sa yana jan hankalinsa yana nuna masa kusaci da yake tsakaninsu ya kamata ya zo ya taimaki addinin Allah ya zo a haɗu a tallafa wa addini to amma dan Karuna wato sai ya zama babu abin da yake sai cutar da annabi Musa alaihi salam saboda ma wa'azin da yake masa mutane suna da wannan in mutum ya tara dukiya ya zama in ka je za ka gaya masa gaskiya za ka yi masa nasiha akan fidda haƙƙin Allah cikin dukiyar to shikenan kuma ka zama abokin gabansa yanzu abin da zai yi shine amfani da dukiyarsa wajen kai kuma bata ka gurin mutane ya amfani da dukiyarsa wajen ya ci maka zarafi saboda me saboda ya dishashe ka ya zama ba za ka faɗi maganar wani ma ya amsa ba balle shi saboda haka sai ya zama duk sanda mutanansa suka zo sai ya rika bata annabi Musa alaihi salam a gurin su yana bata annabi Musa wato sai ya zama dan karuna bai kara komai ba wato sai girman kai sai jabberanci sai kuma kullu mummuniyar gaba tsakaninsa da annabi Musa alaihi salam da kuma wato mu'minan da suke tare da annabi Musa wato har wata rana sai da ya gina wani katon gida wato ya yi gida da kofofi da wunduna duka na zinariya wato yasa aka yi wa katangun gidan tayil na zinariya gida wanda zai ke daukan hankali in mutum ya shigo kamar ba a duniya yake ba a su sai ya zama ya saka tsarin ana zuwa ana abin karyawa da safiya gidan ana zuwa kuma ana cin abinci da daddare ya yi wannan ne saboda mutane in suka je ya samu damar wato bata da'awar annabi Musa alaihi salam a gurin su tunda zai baku abinci za ku tsaya ku saurare shi ba za ka ci abincin mutum bai sallame ka ba ka tsaya ka ce za ka fice saboda haka idan sun zo aka kawo abinci aka ci zai tsaya ya musu jawabi ya muzanta annabi Musa ya bata shi saboda haka suna zuwa gidan safiya da maraice suna cin abinci suna yin hira wato ana yin dariya ana saka kaya na daukan hankali da kaya na shakatawa da kaya na holewa a gidan Abdullahi bin Abbas yake cewa falamma nazalat zakatu ala Musa yayin da ubangiji ya saukar da ayan zakat akan annabi Musa cewa a gayawa waɗanda suka mallaki nisabi su fidda zakka annabi Musa sai ya je wajen Karuna sai ya ce to ubangiji ya saukar da ayan zakka saboda haka ya wajabta maka zakka a dukiyarka duk shekara sai ya ce to kaje zan lissafa dukiyar ta wajen zo zan same ka saboda haka da yaje ya sami annabi Musa alaihi salam sai suka yi sulhu cewa kai tunda dukiyar tana da yawa za a yi maka ragi kamar yadda muka san musulunci yana da wannan in ka lura da yadda ake bada zakar awaki daga akuya 40 ne in ta shekara za a bada zakka to amma haka in ta kai 50 ba za a kara ba in ta kai 70 ba za a kara ba in ta kai 100 ba za a kara ba in ta dora har 150 har 200 duk akuya ɗaya ne amma an ce 201 za a bada zakar kwaya biyu daga nan in awakinka suka yawa so kai adadin kamar 400 daga nan kowane 100 sai a ce ka bada guda ɗaya sai a sauwaka maka kowane 100 sai ka bada guda ɗaya saboda an san ubangiji ya san yadda zuciyar dan adam take da dukiya yadda wato dukiya take rike zuciyar dan adam baya so a taba masa dukiya to annabi Musa sai ya sulhu da dan Karuna cewa wato kowane dinari 1000 dan Karuna zai bada dinari 1 kowane dinari 1000 zai bada dinari 1 kun gane ko sannan kuma kowane dirhami 1000 za a bada dirhami 1 kowace akuya 1000 za a bada akuya 1 haka da duk sauran dabbobin ma raƙumi 1000 raƙumi 1 sharu 1000 saniya 1 don haka ya masa sulhu da shi amma a haka ma dan Karuna da yazo ya lissafa dukiya sai ya ganta dukiya ne mai shirgin yawa wanda zai dauka ya bayar da ita a matsayin zakka yace to yana da shawara ce yana da shawara annabi Musa yace lokacin zakka yayi yace kai hakuri ina da shawara bayan fa an masa rigi to karshen ta dai wato sai je tare mutane a gidansa na shakatawa yace annabi Musa kurin ya zo da wani hukunci dan ya ci dukiyar mutane da barna kurin ya sa kana wahala kana tare dukiya ka riga daukan dukiya kana bashi saboda haka a takaice dai sai ya hana zakka wato ya tare yan bani Isra'ila yake ce musu inna Musa kad amarakum bi kulli shay'in annabi Musa yana muku umarni duk abin da ya ga muku kulabunsa to yanzu ya zo da wata dabara wanda zai rika cin dukiyoyinku ya ce wai Allah ne ya wajabta muku zakka a dukiyar ku na dauka kuna bashi saboda haka ku kuna bashi dukiyar shi kuma yana kara dukiya akan ku sai yan bani Isra'ila nan wannan wawayen da suke kunkumin nasa sai suka ce masa anta kabiruna famurna bima shi ta kai ne babban mu yanzu kai ne komai da komai duk abin da ka yanke shawara shi zamu yi kai mana umarni da abin da kake so shi zamu aikata sai yake ce musu ni yanzu zan yi muku umarni da wani abu amma ku yi min biyayya yace amurku an ta tuna bi fulani sun zaniya ku je akwai wata mace a wuri kaza wata kawo kun san ta ku je ku kira min ita wato fanaja'al laha ju'lan za mu sanya mata dukiya ala anta kazifa Musa bi nafsiha ta jehu annabi Musa da mummuniyar magana ta ce yayi zina da ita wa iyazu billahi fa idza fa'ala dhalika in ta aikata masa wannan karaja alai banu isra'il wa rafaduhu duk yan bani isra'il da suke bayan sa za su fita su bar shi duk za su watsi da shi kawai dan an masa wannan bakin fentin ba mai sake bin sa balle yazo ya kallafa muku wani abu ya ce Allah ne ya aiko shi ku yi ya rika cin dukiyar ku da wayo saboda haka fara'auha suka kira masa wannan mazinaciyar faja'ala laha qaruna alfa dinarin wa alfa dirham yace zai bata dirhami dubu da dinari dubu me za ta yi wakila wasu malaman suka ce ja'ala laha dashtan min dhahabin ya bata wato kayan ado ne na zinariya wakila suka ce qaruna ce mata yayi wato zan saki a cikin mata na zai rika kulla da ke a cikin gidana amma ga aikin da nake so ke min wato an takazife Musa bin nafsiki gadan gobe zan tara jama'a ƴan da ƴan bani Isra'ila zan kira Musa ya zo yayi wa'azi in ya zo gurin nan zan kira ki zan saki zo ki jefe shi da mummuniyar magana don a baje a bashi yace saboda haka in ƴan bani Isra'ila suka hadu ki zo ki falan ma kana min da gadi da gari ya waye jama'a qarun bani Isra'il qarun sai tara ƴan bani Isra'ila sun mata ila Musa ya je gurin annabi Musa da kansa fa qala lahu inna bani Isra'ila yantaziruna khurujaka lita'muruhum wa tanhahum ƴan bani Isra'ila suna jiran ka zo kai musu wa'azi kai musu umurni da abinda Allah ya faɗa ka hana su abinda Allah ya hana fa karaja ilayhi Musa alayhi salam annabi Musa ya fito tunda mai neman wa'azi an ce masa an taru ka zo kai wanda suke zuwa su yi wa'azin ana dukan su ma balle yanzu an ce an taru su ake sauraro ya fito da karfin gwiwa wato wa hum fi barahim min al-ard su kuma ya tara su a wani fili mai fadi fa qama fihim annabi Musa ya zo tsaya a cikin mutane wato fa qala ya bani Isra'ila man sara qatana yadahu ku sani Allah ya saukar da hukunci duk wanda ya sata daga yau zamu yanke masa hannu wa man iftara jaradna 80 wanda ya kazafi a wani zamu masa bulala 80 wa man zana wa laysa lahu imra'atun jadadnahu 100 wanda ya zina bashi da mata zamu masa bulala 100 wa man zana wa lahu imra'atun rajamnahu hatta ya mutu wanda ya zina yana da aure zamu jefe shi har ya mutu fa qala qarun sai dan qaruna yace tsaya yace masa wa in kunta anta ko kai ne yanzu ko kai ne kale yace ce wa in kuntu ana ko ni ne yanzu annabi Musa alaihi salam kale yace fa inna bani Isra'ila to kaji yan bani Isra'ila yasumuna annaka fajarta fulanata baniya yan bani Isra'ila suna zargin ka suna tuhumar ka da cewa kai fajirci da wannan karuwan nan wance kala Musa annabi Musa ya ce uduha ku kira wuta falan ma ja kala laha Musa yayin da wannan karuwa ta zo cikin jama'a kowa yana kallanta an yi shiri da ita za ta yi fatan cewa annabi Musa alaihi salam da ta zo sai annabi Musa ya ce mata ya fulanu ta yake wance ana fa'altu bike ma ya qulu haula yanzu na aikata abin da wayannan mutanen suke fada tare da ke wa azama alaiha ya girmama mata magana wasa alaha billahi falaq albahr li bani isra'ila yace ina miki magiya ina roƙanki da ubangijin nan da ya tsaga wato kogi yan bani isra'ila suka tsira ki fadi gaskiya wa anzala tawrata ina roƙanki da ubangijin nan da ya saukar da littafin at-taura ki fadi gaskiya wato fatadaraka hallahu bitawfiki sai Allah ya mata gamdakatar a wannan mata da fadan maganan daidai fa kala tace fi nafsiya aranta uhaddithu tawbata afdalu min an uziya rasulullahi yanzu nayi ƙarya in tuba shi yafi ne nayi ƙarya na cutar da manzon Allah in tuba shi yafi ko kuma in faɗi gaskiya na rasa wancan dinare dubu da dirhami dubu fa kala da Allah ya mata gam da ka tada fadan gaskiya sai ta ce la wallahi a na rantsa da Allah ni baka taba sani na ba walakin ja Allah li qaruna ju'lan qaruna ne ya sa mun kudi ala an aqzifuka bi nafsi na jefe ka da wannan magana in ce gashi ka abin da kai da ni fakara Musa sajidan yabki annabi Musa sai ya fadi kasa yana sujjada wa ubangiji yana kuka yana kuka da Allah ya karbe shi wa kala sai ce Allahumma ubangiji in kuntu rasuluk in dai ni manzan ka ne da gaskiya fagadib alayya ubangiji kai fushi saboda ni fagadib li kai fushi saboda ni fa auhallahu ilayhi sai ubangiji ya wahayi wa annabi Musa yace masa inni umirtu al-ardh an tutika na umurci kasa ta maka biyayya ka aikata duk abin da kake so da ita famurha bima shi'ita ka umurci kasa da duk abin da kake so fa kala Musa annabi Musa sai yace ya bani Isra'ila jama'a da take gurin yace ya bani Isra'ila ku yan bani Isra'ila inna Allaha ba'athani ila qarun ku sani ubangiji ya aiko ni zuwa ga dan qaruna yanzu in masa wa'azi in gaya masa Allah ya falanta zakatu dukiya sai bayar kama ba asani ila fir'auna kamar yadda ubangiji ya aike ni gurin fir'auna da aka halaka aka tsayartar da ku faman kana ma'ahu falyalbiz makanahu to ku sani duk wanda yake tare da ɗan ƙaruna a gurin nan to ya zauna inda yake wanda kuma ya san baya tare da shi to maza ya kama hanya ya bar gurin nan yace duk wanda yake tare da ɗan ƙaruna ya zauna wanda ku baya tare da shi ya nemi ya sa takalminsa ya nemi inda ya hanyar gidansu yace waman kana ma'i wanda yake tare da ni yace falyatazil to maza zai fita ya bar gurin nan fatazilu duk suka fita falam yabqa ma qaruna illa rajulani ba wa'anda suka jira a gurin nan suka zauna tare da qarun sai mutum biyu kacal duk sun tafi sai mutum biyu sun makara Musa sannan annabi Musa cikin fushi yace ya abdu kuzihim ya kasa ki kama su fa aka zarhum al-ardu bi aqdami kasa sai ta kama dogadigen su sun makale ci ya ardu kuzihim yake kasa ki kama su nace fa aka zarhum ila rukabi ta kama su zuwa guyowun su sun makale ci ya ardu kuzihim kasa ki kama su nace fa aka zarhum al-ardu ila awsatihim kasa ta kama harkun kume su sun makale ci ya ardu kuzihim kasa ki kama su fa aka zarhum ila al-anaqi ta zo har wuyayen su wa ashabuhu abokan annabi Musa shi kullu zalika tazarruna ila Musa suna kankan da kai annabi Musa suna roƙonsa su ma su dan qaruna suna roƙo wayunashiduhu qarunullahi wa rahim qaruna yana roƙansa dan Allah dan zumunci tunda an ce dan uwansa ne dan baffansa ne ka dubi zumuncin da yake tsakana da kai ya Musa na roƙe ka dan Allah hatta kila innahu nashadahu 70 marra malamai suka ce he dai masa magiya sau 70 Annabi Musa bai kowai waya ba saboda tsabar fushi da yake ciki amma Musa fi zalika Annabi Musa la ya tafitu ilaihi bai juya ba lishiddati galabi saboda tsananin fushin da yake ciki so makala yace ya abu kuzihim yake kasa ki kama su fa tabaqat alaihim kasa sai ta hadiye su malan katada yace kasa fadbihi kasan nan wato ta hadiye shi da shi da wayannan mutane biyu fa huwa yatajaljalu fil ard kulli yawmin qamat rajulun kullum tun daga ran da kasan ta hadiye shi har ya zuwa tashin alkiyama kullun tana da hadiyan su tsawon mutum kullum sai ta hadiye su a cikin awa 24 tsawon mutum suna ta yin kasa la yablu qariha ila alkiyama kuma ba su isa karshen kasar ba har za a busan kafona filin alkiyama kun ga sharrin dukiya kenan inda ta kai shi sharrin dukiya da sharrin shaidan shine ubangiji yake ba mu labari Allah ya ce fa kasamna bihi sai muka kisfe da dan qaruna wa bidarihil ard da kuma wato da gidan nasa muka kisfe su a kasa ma'ana suka nitse kasa fama kana lahu min fi'atin yansurunahu lokacin da wannan abin ya same shi ubangiji yace ba wanda yake taimaka masa ba a samu wata jama'a cikin da mu goya bayan nasa da suka fito suka taimaka masa ba min dunilla kuma bayan Allah wato babu wanda ya hana shi halaka a wannan lokacin kuma bayan Allah wa ma kana minal mutasirin kuma alahira ma ba za su iya taimaka masa da komai ba wa asbaha allazina tamannaw
na'am yaquluna wa ayyuka anna allaha yafsidu rizqa لمن يشاء من عباده ويقدر.
نعم.
لولا أن من الله علينا لخسف بنا.
نعم.
وكأنه لا يفلح الكافرون.
وبنجي يأتي وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس متانا دجيا da ya fito yake kilisa yake wannan hawan suke gurin matsayinsa suke guri ina ma da Allah zai ba su duka irin ta dan karuna to yanzu sun ga wani ilimi a idanunsu sun ga wani ilimi ne yaqini sai suke cewa da suka wayi gari suka ga abin da ya faru wa dan karuna da dukiyarsa sai suka ce ya kuluna wai ka annalla ya sutu da kalman sha mamaki kamar ubangiji bai taba ba mutumin da dukiya ba ba dukiyar ba mutumin Allah ya dirka kan da su gaba da wai ka annallahu suka ce tip dan suka ce kalmar wai karma ce ta adab tip kamar ubangiji bai taba wato shimfida dukiya a wannan mutumin ba suka ce laula an mannallahu alaina ba dan ko a liman yasha'u min ibadi wai kadir kai ka ce ubangiji bai taba shimfida dukiya a mutane ya ba su dama sun yi abin da suke so ba yau gashi dan karuna sai dai labari in ma ba dan alqur'ani wani ko labarin ma ba za mu ji ba ko labarin ma ba za mu ji ba saboda haka suka ce laula an mannallahu alaina ba dan Allah ya mana gamlakatar ba da annabi Musa ce a ware wanda yake tare da shi ya tafi wanda yake tare da dan karuna ya zauna da Allah ya sa mun karkata a san dan karuna saboda dukiyarsa suka ce la kasafa bina da mu ma an kisbe mu naji la kusifa kace to mun gane ko suka ce da mu ma an gama da mu wai ka anna laula fil kafirun kace kai mamaki lalle kafiri kan ba zai rabauta ba suka ce kafiri kan ba zai rabauta ba saboda mi wato ba zai rabauta ga ni'imar Allah ba abinda Allah ba dan karuna ai an bashi makullin aljanna amma kuma gashi sai dukiyar ta zama masa musiba ta yi masa sanadiyar halaka a duniya da kuma wanzuwa cikin azabar har abada a lahira تلك الدار الآخرة.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا.
نعم.
والعاقبة للمتقين.
الله يجعل تلك الدار الآخرة. تو ونن دي ساكمكو الله رشيني الجنة نن نجعلها للذين لا يريدون علوا منا بعد شيء أول أن دباسا نفن دوكا كافر هذا أتشكين كاسا واتو ون دباسا أغاوا بسا جيرمان كي duk abin da Allah ya baka a gidan duniya wannan ni'ima ce da Allah ya baka dan ka ji dadin mu'amala da ita kuma ka nemi ni'imar lahira wanda bata karewa an baka wannan ni'ima tan furari ne saboda ka ji dadi ka rike ta hannu bibbiyu kai wa Allah godiya kai aikin da ya dace da ita taimaka sanadiyar samun wancan ni'ima fa manan wanda yake bata yankewa ita ce wato ni'imar aljanna Allah ya ce tilka darul akhirah la dal lahiran nan naj'aluha muna sanya shi lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wanda ba sa nufin dagawa a bayan kasa wala fasadan ba sa kuma wato shiga barna wato a gidan duniya shine fadawa cikin aikin sabo wal aqibatu karshe a bar godiya ita ce gidan aljanna lil muttaqina masu samun ta sune wato masu jin tsoron Allah ma'ana sune wanda suke jin tsoron wato Allah sai su aike nagari sai kuma wato Allah sai ya ba su wannan al aqiba din ita ce gidan aljanna نعم
من جاء بالحسنة خير منها
نعم
ومن جاء بالسيئة فبعد الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
نعم wannan aya da malai ya karanta mana fadin ubangiji tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin malamai suka ce ita ce wato kamar wato makwakwafin wato abin da aka ba mu karuna ne karuna an bashi dukiya sai ya zama yayi dagawa a bayan kasa saboda haka sai ya zama Allah ya haramta masa wato samun aljanna kamar yadda in an ba mutum dukiya a duniya in ya dagawa ya take haƙin Allah ya ki zakka ya ki sadaka ya ki taimakon addini sai ya ta dako ya ta wahala da dukiyar ko shi ba a kisfe masa dukiyar tasa irin yadda aka kisfe dukiyar dan karuna ba amma Allah zai hada shi da wahala akan dukiyar kullum a cikin tashin hankali yake ya fada da wannan ya fada da wannan ya fada da wannan akan dukiyar yana ta fama yana ta wahala sai ya zo yanayin da iyalansa ma an san dafa abinci ba zai iya ci ba sai dai a ji a siyo masa dai yana jin tsoro kan sa masa magani ya mutu nan su gaji dukiyar kashi na abura ne ana bada labari za ka ji sai akwai wanda shi ba ya cin abincin matansa
to matarka dai uwar ƴaƴanka baka samu amana da nutsuwa da ita wanda zaka ci abincin ta ba to da walaka ina zaka samu amana da wani kuma ka ci abincin sa saboda haka bai yarda da kowa ba saboda kar a bashi guba ya mutu mu haka ai ainihin tunani ne ita mutuwa kam ai wani abu ne wanda yake rubutacce yawa ita kuma ba a yin ta sai lokacin ta yawa ba a yin ta din duk duniyar nan sun taru sun kika sai ka je wannan lokacin da aka yin kama zaka yawa ba mun ce mai rabon gadan bade ko ana daka shi a tilmi sai ya je saboda haka sai ka je wannan lokacin in kuma duk duniyar nan gatar ka ne ba ru sa maka zuwa wannan lokacin din ba sai dai kai hakuri babu yadda zaka kai je ka duk jidda kai duk dabarunka ana kallo sai dai ayi hakuri saboda haka kaga ashe kenan ita rayuwar duniya ba wadaddiya bace mai hankali shine duk ni'imar da ya samu sai ya sarrafa ta ta yadda za ta daure yaya ni'ima za ta daure kai aikin addini da ita kai aikin Allah kai aikin da Allah ya yarda to yanzu za ta daure domin me ya daure wata za ta tanada maka ni'imar lahira ita ce aljanna kaga ta daure yawa amma ka samu dukiya sai zama kullun tunaninka duniya ka sai wannan gonar ka sai wannan shagon ka sai wannan gidan ka sai wannan motar ka sai dabbobin can ka sai ka zama wawa ka zama mara lissafi can ma naka ne can ma naka ne can ma naka ne can ma naka ne ka hadu da fitina ko baka yarda da kowa ba ni zan je duba can da kaina can ma ni zan je duba da kaina can ma ni kai kuma kai kade to kaga daga nan kuma ka fada cikin wahala ka fada cikin wahala to ka ba kwanciyar hankali amma duk lokacin da Allah ya baka sai kai wa Allah godiya saboda kada ka bari ta gigita ka kana daukan wani kaso kana yi wa addinin Allah aiki da shi kana daukan wani kaso kana taimakon ƴan uwa kana taimakon masu ƙananan ƙarfi kai nan sai kaga Ubangiji yana ƙara ma dukiyar kuma yana baka nutsuwa dan nutsuwar a hannun Allah take sai ya ga dama ya baka ita sai ya baka kadan ma ya hana ka nutsuwa in ya ga dama to talaka ma wani lokacin za ka bar shi nutsuwa balle mai dukiya saboda haka in Allah sai ya baka nutsuwa in ya baka domin kana sarrafa ta yadda ya dace saboda haka sai ka ji dadin ta a duniya ka mutu kuma ka je ka samu duk abin nan da kai yana nan an ninninka maka shi a lahira zaka ci gajiyar sa to ita dukiyar duniya haka take Ubangiji yace wa man jaa bil hasanati duk wanda yayi aiki mai kyau wato guda daya falahu khairu min hadha mun bai sakamako wanda yafi wannan din alkhairi inda abu mai kyau kai daya a baka goma Allah yace wa man jaa bi sayyi'ati wanda kuma ya rufe idanun sai mummunan aiki to faraji zal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun to shi kuma sakamakon mummunan aikin ka za a sakanta maka kaga rangome wato irin na Ubangiji idan kai kyakkyawan aiki daya sai Allah ya baka goma gashi dai Allah ba amfana zai da kyakkyawan aikin naka ba amma sai a baka lada goma amma in kai laifi daya sai a rubuta maka daya shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada wani hadisi wai wadan mutumin da daddayar sa zata rinjaye goma goman sa duk aikin alkhairi in kai lada goma duk aikin alkhairi in kai lada goma duk aikin alkhairi in kai lada goma sannan duk aikin sabon Allah in kai daya alhaki daya in kai daya alhaki daya in kai daya alhaki da yake Allah ba manufar sa yayi wa bayi azaba bane manufar sa bayi su shiga cikin rahama da jin kansa ne to amma mutum in yayi aikin alhaki ai alada daya aka bashi lada goma in yi aiki mai kyau daya aka bashi lada goma ba zai sake aiki mai kyau ba sai yayi aikin alhaki goma sha daya kaga ai mummunan aikin sa ya da jariki kyau aikin sa ko manzo Allah ya ce wadan mutumin da daddayan sa zata rinjayi goma goman sa ai akwai sakaci da yawa a ce kai in kai aikin alheri daya aka rubuta maka lada goma ba za ka sake wani alheri ba sai ka yi na zunubi goma sha daya ai kaga mutum ya haɗe da zamiya kenan saboda haka Allah ya ce duk wanda ya zo da aikin alkhairi falahu khairun min hadha a bai fiye da wannan din za a ninka masa kuma goma ma a takaice ne dan akwai wanda zai a bashi ladan da har ya kai 70 za a bashi lada 100 za a bashi 700 za a bashi 1000 za a bashi miliyan har miliyan 2 akwai hadisin Abu Huraira da yake cewa mutum zai yi aiki lada guda daya Allah ya bashi alfai hasana a bashi lada miliyan 2 Ubangiji ya ce amma in mummunan aiki kai to ga za a saka maka ba sai wannan ma malamai suka ce in baka tuba ba in ka tuba kai tuba mai kyau sai a goge shi yasa aka ce mala'ikan da yake rubuta alhaki da mala'ikan da yake rubuta lada idan suna tare to kullum malaikan da yake rubuta lada hana mai rubuta alhaki yake gaggawar rubutu, amma shi mai rubuta lada da zaran kai niyya zaka yi sai ya rubuta maka daya tukuntun baka yi ba, alheri fa alheri kenan, da kai niyya zaka yi sai ya rubuta maka daya, in ka daure kai sai ya rubuta maka goma, wannan ɗayan sai a ƙara ta koma goma. Shi kuma mai rubuta alhaki da kai niyya ba zai rubuta ba tukun sai kai, in kai ma in zai rubuta sai mala'ikan da yake rubuta lada sai ya ce bashi tukun ko zai tuba, kar kai gaggawa ko zai tuba, in ka jarumtaka ka ki tuba sai ya rubuta daya. To saboda haka kaga kenan, ashe Allah so yake mutane su tsira, ba so yake mutane su halaka ba. Saboda haka mutane a dage da ayyuka na alkhairi, mutum kada ya rika rena saban Allah, kar a rena saban Allah, a rika kallon wa ake sabawa. Malamai suka ce mutum in dai dan zunzu mutum sabo ne ba zai kafirta ba, amma zai iya kafirta saboda rena saban, in da rena sabo rena wanda ka sabawa ne, yawa ka kalli girman Allah kar ka rena sabo, komai karancin abu aka ce ba kyau kauce masa, idan gajiyawa ta sa ka fada cikin sa ka aikata, to kar kai jarumtaka ka ki tuba, tuba kariya zubar da hawayenka ka kare a wajen Ubangiji, kar ka kalli sai shaidan ya nuna maka a ga su wannan masu kaza masu kaza balle kai da kai kaza, to su wannan baka san tsakanin su da Ubangiji, baka san tsakan daren da suka yanka suka tuba akan abin da suke ba, to kai kuma yasa maka jarumta kana ganin dan kadan nan ya kawo ba laifi bane, to shi kuma sai ya dakatar da kai sai ana ka saduwa da jin kan Ubangiji a lahira. Saboda haka aikin sabo gaggawa tuba ake, aikin alkhairi kuma gaggawa ake aikata shi. Manzon Allah ya faɗa a hadisi yace niyyatul mu'min ablagu min amalihi, niyyar mu'mini tana zuwa inda aikin sa bai zo ba, shi yasa da kazaran kai niyya zaka yi aikin alkhairi kafin ka fara sai a rubuta maka lada dai so mun tabi. Wani gun yake cewa niyyatul mu'min khairun min amalihi, niyyar mu'mini ta mafi aikin nasa alheri, tunda in kai niyya alheri to kafin ka aikata sai kaga Ubangiji kuma ya baka lada. Innal ladzi farada alaikal qur'an,
innal ladzi farada alaikal qur'an لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Dalilin saukar wannan aya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da Ubangiji ya masa izini ya hijira daga Makka zuwa Madina, bayan mutanen Makka sun uzura masa, sun hana uruwa gudu, sun hana wayanda suka musulunta su yi addini da ya dace, bayan an turo su Habasha, so manzon Allah sai Ubangiji ya masa izini ya fita, wato ya tafi Madina. To saboda ya san za a bi su, suka fita da shi sai na Abubakar, wato suka fake a kogo, suka yada kafa a kogo. To suka yada kafa bayan sun gama zaman kogo, masu bin sawu sun bubbi ba a same su ba, to suka yi niyya kuma za su fita su ci gaba tafiya zuwa Madina. Malam ya ce wa karaja min algari ma Abi Bakarin Laila, suka fita daga kogon nan da tare da Sayyidina Abubakar da dare, wato sarafe gai da tsariki, wato suka bi wata hanya wadda ba nan ne hanyar Makka, tunda ba san hanyar Madina ba, shi da Sayyidina Abubakar din dama sun dauki mai nuna musu hanya ne, to amma shi mai nuna musu hanya sun yi magama da shi ya jira su a guri kaza za su je sadu da shi, saboda haka nan aka yi alƙawari da shi. To da suka fito a kogo, wato lokacin da suka doshi inda za su fada hanyar Madina, to sai suka bullo ta wani guri da ake ce masa Jufa. Jufa guri ne wanda yake tsakanin Makka da Madina. Manzon Allah da ya je gurin sai ya gane hanyar Makka, ga hanyar Makka. Saboda haka ishtaqa ila ha sai begen Makka. Ya tuno mahaifarsa, mahaifar mahaifinsa. To take sai malaika Jibril ya zo ya lallashe shi, ya ce masa ya Rasulullah kana begen garinku, kana begen mahaifarka. Manzon Allah ya ce kwarai. Jibril ya ce to Ubangiji ya ce in gaya maka, wanda ya fallanta maka alkur'ani ne, ya saukar maka da alkur'ani, da sani zai dawo da kai garin naku, kai haƙuri, wato zai dawo da kai kuma a matsayin, tunda yanzu a matsayin gudu kake, dan gudun hijira ne, za ka gudu ne ka tseratar da rayuwarka da addininka, to za ka dawo garin nan cikin izza, Allah zai baka nasara akan mutanen garin. Saboda haka sai aka ambaci garin a matsayin mu'ad, wato makoma, domin shi mutum wato duk inda ya je bige-bigensa zai dawo gidansu, zai dawo garin su shine sai aka ambace garin a matsayin ma'ad wato makoma saboda duk inda ka tafi zaka dawo garin ku duk inda ka tafi zaka dawo garin ku ubangiji yace inna ladhi farada alayka alqur'ana lalle ubangiji da ya saukar maka da alqur'ani laraduka ila ma'ad zai mai da kai wato garin ku shine makka Allah yace kurkace rabbi a'lamu biman ja'a bil huda ubangiji na shi yafi sanin wa yafi zuwa da shiriya wa man huwa fi dalal wa ya kuma da yake cikin bata mubinin wato mabayani na
wa ma kunta tarju an yuji ilayka alkitabu illa rahmatan mir rabbik
na
fala takunanna zahiran lil kafirin
la yasuddannaka
wa la yasuddannaka ana tunani ba'da idh wadau ilalar dika wala da kunan nabinan mushriki
ubangiji yace wato kulkace musu rabbi alam bi man ja'a bil huda ubangiji na dani da ku Allah shi yafi sanin waye yazo da shiriya wa man huwa fi dalalin mubin waye kuma wanda yake kan wato bata wannan an ce ya amsa wa kafire ne kafiran makka saboda suna cewa wai innaka fi dalalin kai muhammadu kana cikin bata saboda mi saboda ka bar wato yin addini irin addinin iyaye da kakanu wato ka dauko sabon addini sai ubangiji ya ce to kace musu ni da ku waye yake karkashin shiriya waye ma zo da shiriya waye kuma yake cikin wato bata Allah ya ce ma kunta tarju an yurka ilayka alkitabu kai ya muhammadu kafin ubangiji ya zabe ka ya nada ka annabi manzo yayi kuma ka da alqur'ani baka tsammani Allah zai saukar maka da alqur'ani ila rahmatan min rabbi saukar maka alqur'ani ba wani abu bane face rahama daga wajen ubangiji fala ta kuna ne wato zahirin kafirin kada ka zama wato mai taimaka mai kafirai wato a wajen abin da suke kiran ka zuwa gare shi wala yasuddannaka kada ka bari kafiran nan wato su tare ka su kange ka an ayatul lahi gabarin ayoyin Allah ba da iz unzilat ilayka bayan an saukar maka ma'ana kar ka koma zuwa gare su wadau ila rabbika ka kidaye mutane zuwa ga addinin ubangijinka shine zuwa kare ta Allah da wato yi masa bauta wala takuna ne minal mushrikin kada ka zama kana daga cikin mutane wato masu mushrikai shine wajen taimaka musu wato a cikin harkar addinin su wala ta da
wala ta da wallahi ilaha la ilaha illa hu
na'am
kulli shay'in haliku illa
na'am
wa ilayhi turja'u
Allah yace wala tarau ma Allah ilahan akhar kar ka bauta wani ubangiji wato tare da Allah la ilaha illa huwa ubangiji shine sarkin da ba an bauta da gaskiya sai shi kadai ha kullu shay'in halikum kowani abu mai halaka ne illa wajhu sai zatin Allah komai zai kare za a waye gari duk duniyar nan kowa ya halaka kowa da komai ya mutu ba wanda yake wanzi wato sai Allah madaukakin sarki sai zatin Allah Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajha komai zai halaka sai zatin Allah shi kan manzazzan sarki ne lahul hukum ubangiji duk hukunci a hannunsa yake wato alqaba'un nafis shine mai yin hukunci wanda yake zarcewa duk abin da Allah ya hukunta an gama saboda haka lahul hukum dukkan hukunci wanda ba a fasa shi baya kasa zartuwa to na Allah ne wa ilayhi turja'un ga Allah kuma ake tashin ku daga kaburbura wato ku je ku fuskanci hisabi wannan ita ce ayan karshe cikin wannan sura mai albarka suratul qasas wanda yake ita ce wato aya ta 86 kuma insha Allah za mu dora za mu tashi sura ta gaba wato suratul ankabut wanda take ita ce sura ta 29 a Makka aka saukar da ita tana da ayoyi 69 ta wannan suratul ankabut bismillah
suratul ankabut majiyatun waya 69 aya bismillahir rahmanir rahim alif lam mim a'tannasu an yuqiru an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna
ubangiji wato wannan sura kamar da muka fada wato suratul ankabut a jerin surori daga bakara zuwa nan ita ce sura wato ta 29 ita ce sura ta 29 amma ka aka saukar da ita tana da ayoyi 69 kuma wannan sura a jerin saukarta ita ce sura ta 85 a jerin sauka amma idan aka jera su alqur'ani daga fatiha baqara wato ita ce sura ta 29 sannan wannan sura ta sauka bayan suratul rum amma kafin suratul mutaffifin da aka sauka da suratul rum sai aka sauka da suratul ankabut sannan kuma sai suratul mutaffifin wato suratul tatafif a wannan sura a maka aka sauka da ita duk da wadansu malaman tafsiri suka ce wato ayoyinta guda 11 na farko wanda suka yi magana musamman aya ta 11 wato sana nuna kamar ayoyin Makka ne aya kamar ayoyin Madina ne saboda sun tattauna maganar munafikai munafikai kuma a Madina ake samun su sannan kuma ayoyin waɗansu ayoyin sun yi bude da kiran mu'mini ya ayyuhal ladzina amanu wannan kuma al'adan alqur'ani ne yawanci ayoyin Madina sune zaka suna cewa ya ayyuhal ladzina amanu amma ayoyin Makka su kuma sune masu budewa da ya ayyuhan nasu ya ku mutane to amma dai a ƙarshe dai suka rinjaye da cewa a Makka dai aka saukar da ita domin kusan ayoyinta sun tattauna matsalan wato kira don gani da kadaita Allah ne da barin shirka so kaga wannan kuma yawanci duka sune abin da ayoyin Makka wato suka tafi da shi yawanci sun kafa hujja da dalilai na kadaita Allah saboda halitta da Ubangiji wato ya ishara da su a cikin duniya a suran ta bude da irin yadda surori irin ta suke budewa wato da kurman bakake ta bude da alif lam mim wato wayannan bakake guda uku Allah shi ya san me yake nufi da su Ubangiji ya ce a siban nasu shin mutane suna zato ne suna tsammani ne an yi tura ko an ya kulu amana wa hum la yaftanun kullun su ce mun imani daga mun yi imani shikenan Allah bai dora musu wata jaraba ba dora muku wahala ba ce ku yi azumi ba ce ku yi zakka ku dauki dukiyoyin ku raba ba ce ku je ku yi aikin haji ba ce ku yi sallah ba ce ku yi alwala lokacin sanyi ba dole sai an dora muku takalifin shari'a nawaice ko kuma jaraba a lafiyar ku da dukiyar ku a sa muku tsoron kafiri a sa maka kaza a sa maka kaza a sa maka jinya dole sai an jarabi mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisi idza ahabba Allahu qauman iftalahum in Allah yana san mutane kan jarabe su to ita jarrabawa tana zuwa ne saboda me saboda wato a gyara wa imanin mutum gurin zama Allah ya ce mutane ha kullun za su ce mun imani ne ba jarabe su ba wa hum la yaftanu ba jarabe su ba yace ba zai yi ba wato ba zai yi ba ayi tabiruna bima wato za a jarabe su bima ya tabayyana bi haqiqatu imanihim za a jarabe su da abinda zai bayyana haqiqatu imanin su an ce wannan ayan ta sauka don gani da waɗansu mu'minai ne da suka musulunta to kafire kuma sai suna azabtar da su sai hankalinsu ya tashi shine Allah ya lallashe su yace ai da ma haka imanin yake ai ba za ka ce kai imani ba ku shikenan kullum ka fanta ma kullum ka je ka wuce aljanna babu jarabawa ba a sai an jarabe ka sai ka yanke bacci da asuba ka tashi kai alwala ka taho masallaci sai an hana ka cin abinci daga kyautar alfijir na tsawon wata guda har sai rana ta fadi kullum ba za ka ci ba komi wadatar ka kuma komi halinka sai dai ka ci da daddare to kaga wannan jarabawa ne duke da kake so kake tarewa a ce kudin ka dauki wani kaso ka raba a mutane ba san inda ta ina ka samu ba wani ma kila jin haushin ka yake da ka samu dukiyar amma haka aka ce ka dauka ka bashi kuma haka zaka dauka ka bashi saboda haka wannan haka jarabawa take Allah ya ce wala qarfatan alladina min qablihim ai mun jarrabi wadanda suka zo kafin ku wato kafin su mu'minai kenan fala ya'lamu anna allaha alladhina sadaqu Allah yakan yi jarrabawa ne saboda a rereye a tankade a gane suwaye masu gaskiya a cikin imanin su Allah sai ya san suwaye Allah kan dama sani amma Allah zai nuna mutane ne yawa shine ma'anar fala ya'lamu anna allaha alladhina sadaqu sai Allah ya san suwaye masu gaskiya a cikin imanin su ma'ana dan a bayyana wa mutane wala ya'lamu anna alkadhibin a san kuma suwaye masu makaryata saboda shi wanda yake mai karir imani da ya dan ji matsi kadan sai ya watsara addini ya gudu sai ya bar addini saboda haka ai kaga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati ai mutane da yawa sun yi rida haka kuma lokacin da Sayyidina Abubakar ya aika a ce a je a karbo zakka a gurin mutanen da suke bada zakka a kauyuka da yawa sun yi ridda. Saboda haka ga dama sun jin tsoro ne kar manzon Allah ya yake su, shi yasa suka yi biyayya kar ya halaka su. Yanzu ko tunda manzon Allah ya yi wafati an ga yalo su, to shikenan sai mutane kuma suka murde. To wani yanayin addini ne ba dan Allah ba, yanayin addini ne dan ya kare wato mutuncinsa a cikin mutane kar a taba, ya kare dukiyarsa a cikin mutane kar a taba, ba wai yanayi ne dan Allah ba. Allah ya ce amma sai balladene amaluna sayyi'ati an yasbiquna, ko mutanen da suke tsammani muna ba karanta ba ko
amma sai balladina ya amaluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkum.
Ubangiji yace wato wala karfata na ladina mai kabrin mun jarrabi wanda suka zo kafin su. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Kabab bin Aratti, Allah ya jade shi, yake cewa wata rana muna Makka, inji shi Kabab bin Aratti, yace shakawna ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassilun burdatu lahu fi dhilli ka'aba. Matsaloli ya dame mu tsakaninmu da mutanen Makka saboda azantar da mu da suke akan addini. Yace sai muka je muka kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun je mun same shi yana kwance a jikin ɗakin Kaaba ya tasa kai da wani gwadansa. Fa kullana muka ce masa ala tasansuruna ya rasulullah, ka nema mana taimako a wajen Allah mana, wannan azantar da mu da ake akan addini nan ka nema mana taimako a wajen Allah mana. Ala ta ulana kai mana addu'a mana, Allah ya mana maganin mutanen nan. Fa kala sai manzon Allah ya ce ku yi hakuri, kad kana mi qablikum, mutanen da suka zo kafin ku. Yace yu'kadur rajulu, za a kama mutun dan ya shiga addinin Allah. Fa yufaru lahu fil ard, a tona rami a binne shi a ƙasa iya kunkumi a binne shi. Fa yaj'alu fiha, a sanya shi a ramin nan a binne shi. Fa yu'ta bil minshari, a zo da dartu ne yankan itace ne yankan katako. Fa yudawu ala ra'si, ya dora dartun akan tsakar kan mutumin nan. Fa yaj'alu misfain, a ce in bai koma kafirci ba za a tsaga shi, ya ce ga za a tsaga shi da ya koma kafirci, haka za a yanka shi har sai an zo an raba cinyoyinsa guda biyu tun daga kansa, haka za a tsarge shi har ƙasa. Saboda mi? Saboda addini. Manzon Allah ya ce wa yumshadu bi amshatil hadidi, haka za a ɗauko kum na ƙarfe mai tsini kamar allura, wato ma duna lahamihi wa azmihi, ana yagan naman kan mutum tsakanin wato ƙoƙon kayinsa da naman da yake cikin kansa da gashi, ana masa kum ana yagan naman. Yace fa ma yasrifu zalika an dini, amma duk wannan bai sa wannan wahala bata sa wa'annan mutanen sun bar addini ba. Yace bata sa sun bar addini ba, Allah suke kira har Allah ya karbi ransu. Wallahi manzon Allah yace musu na rantse da Allah laytin manna hadal amr, Allah sai ya cika wannan addinin da kuke gani yana bako, ana masa yagar zanar gobara, ana wa mutanansa walakanci iri-iri. Yace Allah sai ya cika wannan addinin hatta ya sirar rakiu min sana'a yamal ila hadramaut, har sai kaga musulmi ya tafo tenkes tun daga Maiduguri har Lagos da kafarsa, baya jin tsoron kowa sai Allah, babu dan fashi, babu kaza, duk wani azzalumi Allah yayi maganin sa. Allah zai cika addinin nan, duniyar ta cika da adalci. Yace har sai matafiya ta so tun daga nisan duniya, tun daga Hadramaut har zuwa Sana'a Yaman. Manzon Allah ce la kafu illallah, baya jin tsoron komai sai Allah. Wazibu ala ganami, ko kuma an makiyayi ne kurin sai dai ya ji tsoron kura kar ta kama masa akuya. A zamanin mulkin sayyidina Umar, sahabin da ya roji, ɗaya daga cikin sahabban da suka sai ga yawa manzon Allah wannan complain, Allah ya yi masa nisan kwana. Yace sai da ya ga da idonsa mace ta ɗauko zare da ta yi kaɗi irin na abawan nan, ta yi tara kaɗinta ta ɗauko a kanta tun daga Sana'a Yaman haira ta je har Hadramaut, ta je ta sayar ita ɗaya a cikin dokar jeji, kuma ta ƙullo kuɗin ta zuba su a cikin abin nan ɗinta, ta taho tun daga Hadramaut har ta dawo Sana'a Yaman, babu abin da ya same ta. Kai yace manzon Allah yace sai dai mutum ya ji tsoron kura a cikin dabbobin, sai ya ce kura ma a lokacin sai da adalci ya cika bata kama dabbobin mutane, sai da Allah ya wanzar da adalci a bayan ƙasa ta zama dabba ma bata yin zalunci. To sai yake gaya wa sahabbansa walakin nakum kuntum tasajulun, amma ku gaggawa kuke Allah kuma yana zartar da lamarin sa ne a hankali a hankali. Ku yi hakuri, wannan azabar akan addini ba kuka yi aka fara yiwa ba, ko ba kanku za ta kare ba. An yi mana baya fiye da abin da aka yi muku. Manzon Allah ya lallashe su, shi yasa Allah yake cewa wala karfata na ladina min qabl, ai mun jarrabu wanda suka zo kafin su. Fala ya'lamanna Allahu ladina sadaqu, Allah yana haka ne dan a gane su waye masu gaskiyar imani, waye kuma da ya ji matsi zai bar addinin. Wala ya'lamanna al-kadhibin, su waye kuma to makaryata. Allah ya ce amma sibal ladina ya'maluna salihati, ko shin sun masu san wato su aikata su na menace amma sibal ladina ya'maluna sayyiati, mutanen da suke aikata munanan aiki masu shirka da masu saban Allah, tsammani suke an yanzu kuna zan tsere mana ne ranar lahira? Allah ya ce suna tsamman za su tsere mana ne a duniyar ma ba su tsere mana ba balle a lahira. Wato suna tsammani za su tsere mana ne falatan qimu minhum, ba za mu musu azaba ba sa'a ma ya hukuma. In wannan tunanin suke to tunanin su ya munana, in wannan tunanin shine tunanin su to wannan tunanin nasu irin yadda suke hukunta lamarin to hukuncin ya munana. Allah ya ce man kana yarju liqa Allah,
man kana yarju liqa Allah,
na'am,
inna ajalan lahi la'at,
na'am,
wa huwa as-sami'ul 'alim.
Ubangiji ya ce man kana, duk wanda ya kasance yarju liqa Allah yana so ya game da Allah, yana aikin alkhairi, yana sha'awa ya game da Ubangiji dan Allah ya sa shi aljanna. Allah ya ce fa inna ajalan lahi la'at, to yayi hakuri, yayi tashiri, yayi tashiri, lokacin haduwa da Allah zai zo. Fa inna ajalan lahi la'at, alƙawarin gamuwa da Ubangiji la'atin zai zo. To tunda ko zai zo, ko ya kintsa zai zo, ko bai kintsa zai zo, me ya kamata mai hankali yayi shine ya kintsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-kayyisu man dana nafsuhu, mai hankali shine yake yi wa kansa hisabi, wa amila lima ba'da al-maut, ya tayin aiki saboda abin da zai diska bayan ya mutu. To kaga tunda Allah yake cewa man kana yarju liqa Allah, duk wanda yake jin tsoro ya gamu da Allah kar Allah ya azabtar da shi, ko kuma yake sha'awa ya gamu da Allah saboda yana kwadayin alherin da yake wajen Allah, to albishira kai masa. Fa inna ajalan lahi la'atin, alqawarin Allah zai zo, alqiyama za ta zo. Fa yasa'idda lahu, to yitanadi, yitanadin gamuwa da Allah, haka zai je gaban Allah, ba sallah, ba azumi, ba zakka, ba sadaka, ba taimako, ba kaza, ba kaza, da saban Allah. A to ai yasa inda ya saba wa Allah, kuma in ya je gaban Allah ai labarin ba zai masa dadi ba. Ai mutum ko mai gidansa ya sabawa, ai yana jin nauyin zuwa gaban sa. In dai mai gidan ya san saban da aka yi masa, in dai ya saba umurnin mai gida, yace ya je gona, mutum ya zare ya tafi yawon sa bai je gonar ba. Kaga da magariba mai gidan ya dawo kasuwa, zauna tambaya labarin aiki wanda suka ce sun je, aka ce wani ne bai je ba, aka ga wani ya san labarin ba zai masa dadi ba, shi da mai gidan balle mahaliccin sa. Saboda haka in yayi addini, yayi kokari, ya tsare iya karfin sa abinda Allah ya hana, yayi kokari ya aikata wato abinda Allah ya masa umarni, ya nisanci abinda Allah ya hana, sannan ya iya kokarin sa kuma ya aikata abinda Allah ya ce ya aikata, to kaga yana tsammani mi sakamako mai kyau a wajen Allah. To Allah ya ce a gaya masa fa inna ajalan lahi la'atin, alƙawarin Allah lalle yana zuwa, shi dai ya kada shiri, wa huwa sami'u, Allah yana jin duk maganganun da kuke yi, yana jin duk maganganun bayi, al-aliyu masani ne da duk abin da bayi suke aikatawa. Na'am.
Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi,
na'am,
inna Allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin.
Wa man jahada, wanda wato yayi kokari, da Allah ya ce mutum ya kintsa, to sai ta kokari, to Allah ya ce to kar ya tsorita, sakamakon kokarinsa zai same shi, sakamakon kokarinsa zai same shi. Kullun kai sallar isha'i ka dan yi nafilfilinka, idan kana da nauyin bacci kai a farkon dare, sai ka je ka kwanta, ka kwanta da wuri saboda ka samu sallar asubahi. In kuma kai mai kokari ne baka da nauyin bacci, in kai sallar isha'i ka dan yi raka'a biyu ka fita, ka je ka ci abincin ka gana da iyalanka, ka kwanta cikin dare ka tashi ka gana da Ubangijin, kai bauta cikin dare sosai, ka dan kwanta asuba ta yi ka tashi ka zo masallaci a sallar asuba, ka zauna ka ci ambaton Allah, sai ka lazumci wannan kokarin, sanda za ka zo ka zauna, wani kuma ya tashi ya tafi gida ya je ya ci sharan baccin sa, ka lazumci wannan kokarin, to Allah ya ce a gaya maka wannan kokarin kai shi dan kanka ne kuma amfanin sa tabbas zai same ka, amfanin sa zai same ka. Wa man jahada, wanda yake kokari akan bin Allah, yake kokari wajen hana ransa saba wa Allah, fa inna ma yujahidu nafsi, sa amfanin kokarin kansa zai ji. Allah yana gaya maka kenan, wato ba mai karbe maka ladanka, duk abin da ka aikata na alkhairi aka samu kayan kenan na rubuta littafin ka. Allah ya ce inna lahala gainu an alamin, kar ma kai tsamanin Allah zai taba maka. Allah ya ce ni Ubangiji ya ce ya wadata ga barin bayin sa, da shi wadataccen sarki ne, babu abin da yake bukata a cikin ayyukan bayi. Saboda haka duk abin da bawa yayi wa kansa yawa, in mai kyau yayi wa kansa ne, in mummuna yayi wa kansa ne, idan a mai kyan ya dage yayi da yawa wa kansa ne, in yayi kasala yayi kadan wa kansa ne. Da ranar da zai guri ina ma da yayi mai yawa, mai wanda yayi mai yawa ma zai guri ina ma da ya ƙara ninninkawa Saboda haka Allah ya wadata ga barin mutane da aljanu da mala'iku, bautar da suke masa ma ba ta amfanin Allah da komi, amfanin bautar kan bayin yake komawa. Saboda haka kar ma ka ji a ranka cewa zaka amfani Allah da wani abu, duk abin da kaiwa kanka kaiwa. Saboda haka in ka dage shikenan, in ko baka dage ba shikenan. Allah dai ya mana albishir, yace walladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, duk wanda suka dage suka yi kokari akan hanyar mu, Allah ya ce zamu datar da su da hanyar tamu. Saboda haka in kai ta kokari, Allah kuma zai saka dace, saboda Ubangiji mai tausayi ne. Ubangiji yace walladina amanu, ka karanta
walladina amanu wa aminu salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun.
Allah yace walladina amanu wa aminu salihati, kaga wanda suka yi imani suka kuma daure wa aminu salihati suka yi aiki mai kyau, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, Allah yace ba dai mummunan abu suke jin tsoro ba za mu kankare musu munanan aikin nasu. In kai imani mai kyau sannan kai aiki mai kyau, Allah kuma sai ya kankare maka mummunan aikinka. Wannan wata garabasa ne, sai Ubangiji ya Allah ya ce in tattalibu ka ba'ira ma tunhauna anhu, in kuka nisanci manya manya laifin da muka hana, Allah ya ce nukaffir ankum sayi'atikum, zamu kuma kankare muku wato kanana. Saboda haka idan mutum ya nisanci zina saboda jin tsoron Allah, kallon mace kuma Allah sai ya yafe masa kallon mace. Saboda karamin laifin sai akan kare mutum saboda dalilin nisantan wato babban laifin. Saboda haka Allah ya ce walladina amanu wa amilu salihati, masu imani da aiki mai kyau, lanukaffiranna anhum sayi'atihim, za mu kankare musu kananan laifuffukansu, wato walanajziyannahum, za kuma mu sakanta musu a hasan alladhi kanu ya'malun, mafi kyawun abin da suka aikata. In kai dai sai a baka goma, duk abin da kai in ta baka lada sai a ninninka maka wato a baka wato ƙarin lada. Saboda haka a malam yake cewa fadin Ubangiji da nukaffiranna anhum sayi'atihim ay la nu'akizuhum biha, ba za mu kama su da kananan laifin ba sai mu yafe musu. Malam yace wannan a zahiri yake dangane da waɗanda su ba masu sako ba, ma waɗanda suke ba ma'asumai bane, waɗanda Allah ya musu isma su ba saba wa Allah ba, su ba su da kananan laifin ma don ai Allah ya tsare su. To amma duk wanda yake ba ma'asumi ba zai iya aikata wani laifin ma bai ma san ya aikata ba. To in ka nisanci babban laifi, Allah kuma sai ya fi maka kananan nan wanda ka aikata su ma baka san ka aikata su ba. Saboda haka malam yace ma'anan takfir din nan ana nufin wai a wajen kaddarawa ne, dama mutum a ce zai yi kananan laifin, to Allah kuma sai ya fi masa kananan laifin. Saboda me? Saboda ya bi Allah, ya nisanci manya manyan wato laifuffukan da Ubangiji ya haramta. Kuma saboda lokaci za mu tsaya a nan, za mu tashi gabar wato wasiya wa mutum don gane da girmama iyaye, shine darasin mu na gobe insha Allah. Mu abinda muka fara daidai, Allah ya karba mana ya bamu lada, wanda mu kuskure muna roko Allah ya gafarta mana.